Adadin basussuka da Najeriya ta ciwo da ya hada da na gwamnatin tarayya, gwamnatocin jihohin kasar 36 hada da babban birnin tarayya kasar da ya kai naira trillion 31 da biliyan 9 kwatankwacin dala biliyan 85 da miliyan 897 kamar yadda alƙalman kididdiga daga ofishin kula da basussukan kasar wato DMO suka yi nuni. Lamarin da wasu ƴan kasar ke alakanta da ƙarin da aka samu a farashin man fetur da wutan lantarki saboda sharadi da babban bankin duniya, bankin bada lamuni na IMF suka bayar. Honorable Abubakar Yunusa Ahmad, mai wakiltar mazabar ya Multideba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya, yayi bayani akan batun adadin basukan da Najeriya ta ciwo.
To alhamdulillah, shi sha'ani na zamani dukin ya taho haka ake rungumar shi, dan an ce zamani kusan riga ne, kuma shi zamani yanayi ne na ubangiji. Halin da muka shiga ne a yanayin ƙasa ko duniya baki daya. Kaga ko tunda Najeriya tana daga cikin yanki na duniya, ba da za a yi a guje wa wannan yanayi. Allah hakika yanayin nan in mutum ya dibe shi daga sama zai bashi damuwa. Najeriya mun samu kanmu a wannan hali. Wannan bashi idan aka kalli yanayin ita DMO ta bada ya fashafi gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohin 36 da kuma ainihin birnin tarayya. Ita na gwamnatin tarayya mun san yadda suke da yake, mu mun san yadda take tafiyar da nata, amma na jihohi kuma tsarin mulki ya ba gwamnoni daman sarrafa harkoki na jihohi. Wa'annan su ne suke yin gaban kan suke cobashi. Kusan ƙarin nan da aka samu ba zai rasa nasaba da sauran ɗaiɗaikun gwamnoni cikin 36 nan wai da suka ciwo basussuka da suke kan ciwo, wanda har yau suna kan ciwowa.
Wanda jama'a suke kuka da shi shine servicing debt din ya kusa daidai da revenue din mu.
Kuma sannan masu shigowa da ma'adiran nan da shi fetur din nan ɗaiɗaikun mutane wanda subsidy da gwamnati ke basu nan su ake biyawa.
Shi ma masanin tattalin arziki Kasim Garba Kurfi yayi tsokaci akan wannan lamari.
Wannan karocin bashin shi ya jawo mana wannan halin da muka samu kamar wato kin san babban matsalar su guda ne. Su lokacin da suka zo suka fadi suka ce ga abin da aka samu kari, ya kamata su bambanta abubuwa. Tunda bashin din mu in dollar ne kawai, bashin mu automatically zai daga. Kin amso bashi a biliyan 1, dala tana kan naira 300. Kin ga sai ki ce ana bin ki naira biliyan 300. To gobe sai kika canza dala din, sai kika ce dala din maimakon 300 ta koma 400. So automatically your bashin ki ya karu da 33%. Maimakon ki ce yanzu ana bin ki bashin naira biliyan 300, zaki ce ana bin ki bashin biliyan 400. Ba dan kin karo bashin ba, kawai dan abin da kike amfani da shi ki sau dala din ya canza. Dama da kin je amso bashi da a baki ka'ida. Yoshi zan baki kuɗi kuma ki rika diba kuɗi kina sadaka. Inda an na baki kuɗi sai kin ga mun me daki da su. Amma dai da ƙasar mu za ta zauna ta jibi abin da ya kamata mu yi. Wallahi waɗannan al'amuran da za su zo su wuce. Muna da abubuwa da dama da za mu iya saida mu samu kuɗin nan, amma mun kasa maida hankalin mu akan su.
Alƙalman ƙididdigan watan Maris dai sun yi nuni da cewa an ciwo bashin naira trillion 28 da biliyan 628. Alƙalman ofishin DMO dai sun bayyana cewa an samu ƙari a basussukan da naira trillion 2 da biliyan 381 saboda rancen da za a biya buƙatar gibi da aka samu a kasafin kuɗin shekarar 2020 da aka yi wa garan Bawul na dala biliyan 3 da miliyan 360 wanda aka karɓo daga bankin bada lamuni na IMF da sabbin basussukan cikin gida, wanda ya kunshi bashin sukuk na naira biliyan 162 da miliyan 557 da takardar yarjejeniya na promissory notes da kuma haƙoƙin masu fitar da kaya zuwa wajen ƙasar. Ofishin DMO dai na sa ran cewa yawan basussukan da ke kan gwamnatin Najeriya zai karu laƙari da ƙari a basussukan cikin gida da kuma kuɗaɗen da za su shigo daga babban bankin duniya, bankin bada lamuni na IMF, bankin bunƙasa addinin musulunci da bankin raya ƙasashen nahiyar Afirka wanda aka karɓo domin aiwatar da kasafin kuɗin shekarar 2020. Halima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.